sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hanki yau Juma'a 7 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da muryar Amurka ta yi da shugaban uwar jam'iyyar APC Senator Adamu Abdullahi. Bayan da sabbin shugabannin majalisun tarayya na 10 suka yi wasu na ɗana ɗaya ba tare da sanar da uwar jam'iyyar ba. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto kan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a yankin jihar Kebbi da al'ummomin da suke kewaye da ita. Kamar kullun a rana irin ta yau za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu ga Maryam da kashin labarai na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai yaya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Rasha, a cewar jami'an Amurka. Wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. Da bindigogin artillery ake harba makaman da ake cece-kuce a kansu, waɗanda idan suka fashe suna watsa ƙananan bama-bamai a wuri mai faɗi, sannan kuma za su iya janyo illa lokaci mai tsawo bayan ma an kawo ƙarshen faɗan. Ƙasashe 123 ne suka haramta amfani da makaman saboda haɗarin da suke iya jefa farar hula a ciki, amma Amurka, Ukraine da Rasha ba su haramta amfani da su ba. Ana sa ran makaman na daga cikin sabon tallafin da Amurka za ta ba Ukraine wanda za a sanar da shi a yau Juma'a. Samar da nau'in makaman ga Ukraine wani abu ne da ake kan dubawa, a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Pentagon Brigadier General Patrick Ryder a jiya Alhamis. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus, ya koma Rasha. Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani bangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata don kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron ƙasar na wani ɗan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. Gwamnatin Rasha ce ke biyan ƙungiyar mayakan Wagner don taya sojojin Rasha yaƙi a Ukraine. Amma Prigozhin ya sha ƙorafin cewa Rasha bata ba sojojinsa isassun makamai ba. Ba a dai iya tabbatar da ikirarin Lukashenko na cewa Prigozhin, wanda a baya yake ɗashi da Putin, ya koma Rasha ba. Kuma fadar Kremlin ta ƙi ta ce komai game da inda Prigozhin yake. Kafofin yaɗa labaran Rasha sun ba da rahoton cewa an ga Prigozhin a ofishinsa da ke St. Petersburg a kwanan nan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta dawo da kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko. A ranar Talata da ta gabata ne shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas suka yi wasu naɗe-naɗen shugabanni a majalisar dokokin ƙasar da shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Abdamu ya ce bai ji daɗin lamarin ba domin shugabannin majalisar ba su sanar da uwar jam'iyyar ba kafin yin naɗe-naɗen. Yanzu dai ga Madina Dauda a tattaunawarta da Sanata Adamu Abdullahi.
Sai aka wayi gari aka ce akwai wata takaddama da ke tsakanin uwar jam'iyya da majalisar dokokin ƙasa akan zaben shugabanninsu da suka yi. Ina gaskiyar wannan labari?
Da farko dai babban abin damuwa shi ne ku yan kacinci-kacinci, ku masu neman labaru, kullum kuna son abin da yake zai haɓaka rayuwa na rashin jituwa na kuke kasuwa. Ba shakka a duk harka irin na ɗan adam, musamman halin siyasa, a lokacin da an haya hayan zaɓe Allah ya baiwa jam'iyyarmu nasara, yanzu 'yan mushi sun fi 'yan ayyawa kuma sun fi baki. Abin da ya faru ba wani abu ne sabo a siyasar Najeriya ba. abinda muka saba da shi shine idan an yi abu irin wannan bayan an zabi shugaba da kuma taimakin sa a majalisar dattijai da majalisar wakilai abinda ke bi baya shine zaben wanda su tsaya su aiki na shugabancin wannan majalisar guda biyu to ba wani abu ba laifi su ne su fata ne a mun da wani abu ke so da wani mana kaza ko wani mana kaza ba wani abu ne ba laifi bane ba tun da kake ma shugabancin gidajen guda biyu an samu wannan to amma a bisa al'adun bayan an ga abin da ke tafiya hakkin jam'iyya ne ta ba da takarda a rubuce cewa muna son abu wani da wani da wani mukamai kaza da kaza wadanda su ce taimaki ainihin wanda aka zaba shugabanni na tafi da harkan waɗannan gidajen guda biyu to sai aka samu aksi ya kai ga sun ba da sanarwan a majalisa cewa wani da wani sun zama abu kaza da kaza to mu kan ba mu ji daɗin haka ba fi sabilillahi ni ban ji daɗin haka ba domin ba abin da muka saba yi ba kenan to lokacin da nake wani mitin da gononi sai na nuna rashin jin daɗi na faruwan wannan ko ya kan gaskiya kenan to ku ka sai ku kawo shi abla da mun gashi da shugaban kasa abla da boye da kaza 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 magana dai iri iri yana ce to kuna neman a yi faɗa ne don mu san abin faɗa ka tashi rangai da musan sau shugaban kasa ka ji abin da ya faru
ai gashi ka gaskata maganar namu cewa ka nuna rashin jin daɗin ka da abin da aka yi
to abin ta tallata wannan bai zama bai kare a kara wuta fitur bai mai bayani muka zauna muka gani shugaban kasa ko muka samu bayanai yadda ya kamata tsakanin mu kuma mun amintu sosai ko na fito na jawabi akan haka ba mu tashi haka ba abin da duk za mu yi a samu zaman lafiya a samu tafiyan gwamnati mu yadda ya kamata abin da mu muke son mu yi kenan a madadin mu a majalisar APC ko mu tsaya mu shugabanni a duk zai kawo wani abu kishiyan wannan ba za mu so ba saboda haka wannan maganan mun gama shi kuma mun binne wannan zancen insha Allah ba wanda ke zan bata lokaci akan shi ba kuma.
Shugaban jam'iyyar APC Sanata Adamu Abdullahi kenan a hirar shi da wakilin muryar Amurka Madina Dauda. Yanzu ga Maryam Dauda da ƙarshen labaran duniya.
Ƙasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani ƙuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a game da batun turawa Moscow jiragen sama marasa matuƙi na yaƙi da Tehran ta yi wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan ƙasashen guda uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliya Iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta hanyar tura jiragen yakin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba sun saba wa wannan ƙudurin. Ƙasashen sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tattauna akan batun zarge-zargen keta dokar a lokacin wani taron shekara-shekara da za a yi game da aiwatar da ƙudurin. Musamman ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura tawagar masu bincike zuwa Kyiv don nazarin barbashin jiragen yakin da Rasha ta yi amfani da su akan Ukraine a cewar jakadan Amurka na musamman Robert Wood ya ƙara da cewa ya kamata sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa kwamitin sakamakon bincikensa cikin kwanaki 30 masu zuwa game da jiragen marasa matuƙi na Iran da aka gano a Ukraine. Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira Threads ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. A ranar Laraba ne dai aka kaddamar da shafin Thread a Amurka da wasu ƙasashe fiye da 100. A wani rubutu da ya yi da safiyar jiya Alhamis a sabon dandalin, shugaban kamfanin Meta Mark Zuckerberg ya ce mutane miliyan 30 ne suka yi rajista a lokacin. Ina ganin alamar wannan shine mafarin wani muhimmin abu, amma muna da sauran aiki a gabanmu don inganta manhajar, a cewar Zuckerberg a saƙon. Shafin Thread ta kwaran shafin Instagram ne na kamfanin Meta, sai dai shi rubutu kadai ake yi a cikinsa. Ta yiwu yawan mutanen da suka yi rajista da manhajar wata alama ce da ke nuna yadda ma'abuta shafin ke neman wani dandali a madadin Twitter wanda ke fuskantar kalubale tun bayan da Elon Musk ya saye shi a shekarar da ta gabata. Ga dukkan alama kamfanin Meta ya yi amfani da dimbin kurakuran kamfanin Twitter da suke gogayya da juna don tsara sabon shafin na Thread.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda ke cewa fatar da 'yan Najeriya ke da ita ta magance matsalar rashin tsaro a ƙarƙashin sabbin gwamnatoci na ci gaba da dishashewa saboda yadda 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a daidai lokacin da sabbin gwamnatocin ke kusa da cika kwana 40 kan mulki. Babu wani kuma sauyi na mai tasiri. Daga Kebbi ga Muhammad Nasir Sokoto da ƙarin bayani.
Yankuna da dama ne har yanzu ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga a arewacin Najeriya. Duk da soma jan ragamar shugabanci da sabbin shugabanni suka yi ba wani abu da ya sauya. Al'ummomin da ke zaune a wasu yankuna sun fi shan ukubar 'yan bindiga saboda watakila yanayin wuraren da suke zaune yana da sauki ga 'yan bindigar su aikata ta'azarsu. Alal misali, yankin kudancin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, kamar yankin Wasagu, wuri ne da ya iyaka da dazukan da ke jihohin Niger da Zamfara, dazukan da suka yi ƙaurin suna ga ayyukan 'yan bindiga. Hakan ne ma ya sa ko da yaushe al'ummomin da ke zaune a wannan yankin da ma makwabtansa ba sa bacci da idanu biyu rufe, kamar yadda wani mutumin Wasagu ke cewa.
Sunana Shehu Arba Sara daga Kebbi, musamman Wasagu dai yanzu halin da nake ciki. To hakikanin gaskiya Wasagu muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don wallahi ina mai tabbata muku wallahi yanzu ba mu iya kwana murin tsedanun mu cikin garin Wasagu. Duk sai sai sun zo sun dauki mutum daya biyu uku hudu. Yanzu kurayen ma aikowa suka ce in dai suna son kudi ba garin da za su shigo sai cikin garin Wasagu.
Alhaji Bashar shi ma mazaunin yankin ne ga abin da yake cewa.
Kowa dardare zaman dardare ake tsakanin satin can zuwa yau sun shigo sun wa mutane cin mutuncin da ba iya adadi. Don Allah muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin tarayya don Allah don Allah ya taimaka ta shigo cikin ta kawo jami'an tsaro a wurin nan yadda za a samu.
A jihar Sokoto ma yankunan da ke gabasin jihar su ne ko da yaushe ke cikin hukuba, kamar yadda dan majalisar jiha Habibu Halilu Modaci ya kokawa a kai.
Ga yanzu mutanen karamar hukumar mulki ta Isa da Sabin ne har da Shinkahi babu shakka muna cikin mawuyacin hali. Na farko dai yanzu maganar noma shi babu shi a wannan shekara. Mutane suna zuwa wurin shuka, ana harauta suwa da kasan, ana harauta zomaye a cikin wurarensu idan an kama a wuce da su, in kuma takkai a halbe ana halbewa.
A ɗayan ɓangaren kuwa tamkar yadda gwamnatocin da suka gabata ke cewa su ma gwamnatocin da ke mulki yanzu suna cewa suna ƙoƙarin daƙile ayyukan na 'yan bindiga. Kamar wata ziyara da mataimakin gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Umar Tafida ya kai a wasu yankuna da ke kudancin jihar ta Kebbi, inda ya bada tabbacin shirin sabuwar gwamnatin Dr. Nasir Idris wajen shawo kan matsalar. Sai dai yanzu kusan kwana 40 da suma mulkin sabbin gwamnatoci, duk da yake sun yi alƙawalla na ƙoƙarin samar da tsaro, ba abin da ya canza daga yadda ake a lokacin gwamnatocin da suka ajiye mulki a watan Mayun da ya gabata. Masana lamuran tsaro sun shayin tsokaci akan yanayin da ake ciki a wasu yankuna a halin yanzu. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne akan harkokin tsaro a Najeriya.
To sannu a hankali za a iya kaiwa ga gaci kuma a daƙile wannan matsala. To amma akwai abubuwa guda biyar da ya kamata al'umma su sani. Abu na farko, waɗannan sababbin gwamnoni suna da iko kuma suna da iyaka akan abin da za su iya yi akan tinkarar wannan matsala. Na biyu, ita kanta gwamnatin tarayya ba ta fada makamai da kuma ma'aikata ƙwararru kuma wadatattu waɗanda za su iya tinkarar wannan matsala a dukkanin faɗin ƙasar Najeriya ba. Akwai matsalar mu kanmu al'umma ba ma ba da goyon bayan da ya kamata ga jami'an tsaro, amma muna fatan daga matakan da ita wannan sabuwar gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu take ɗauka za a samu kaiwa ga gaci.
Yanzu dai al'ummomin da ke fama da waɗannan matsalolin har ma da waɗanda ba sa ciki suna ci gaba da kyautata fatar samun mafita domin samun wanzuwar zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 3 da kimanin minti 15 ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Masana dai sun dade suna jan hankali a game da matsalolin sauyin yanayi da yake haifar da sauye-sauyen yanayi da mutane suka saba da su. To a cikin wannan makon dai aka samu wani yanayin zafi da ba a taba samun irin shi ba a duk fadin duniya. Dalilin da yasa na tuntubi Dr. Murtala Uba Muhammad, malamin kimiyyar kasa a Jami'ar Bayero game da wannan yanayin zafi da ya wuce kima.
Duniya tabbas ta ga an samu zafi a wannan shekarar musamman a inda ake cewa Northern Hemisphere shi ne arewacin duniya. Waɗannan wurare suna fama da yanayi na zafi a wannan lokaci. Zafin da kamar a ranar Litinin da ta gabata da Talata ana cewa wannan shi ne zafi mafi tsanani da duniya ta samu a wannan karni din. Ya shallake abin da aka gani musamman a shekara ta 2016 kacce a wannan lokaci ma'aunin zafin ya kai wato 16.9 a ma'aunin Celsius. A wannan lokaci ya kai har 17 da wato kusan 0.2 bayan sifiri. Wannan zafi ne mai yawa da ba a sami irinsa ba a bisa abin da duniya take da shi na tarihi a wannan karni da muke ciki. Dan haka zafi ya ta'azzara kuma mun san hatta a wuraren mu an ta fama da maganar zafi da hucin iska a kwanakin baya ko mu ce satuttuka da suka gabata kafin ruwan sama ya sauka. Kuma hatta a wasu wuraren mun san cewa guguwar nan kuma haukaciyar iska, haukaciyar guguwa da ake cewa Frida wacce dangi ne na irin guguwa da suke masu ƙarfi da ake cewa tropical storm. An samu Frida a wasu yankuna wanda hakan ya janyo asarar dukiya da ta rayuka mutuka. Kuma a wasu wuraren an sami abin da ya shafi kamfan ruwa, bazara ko jinkirin saukar damuna. Jinkirin saukar damuna shi ma alama ne da yake nuna sauyin yanayi. To in muka kalli duk waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan shekara da kusan shekarun nan na kurkusa, wannan nuni ne a bisa cewa duniya tana fuskantar barazana na sauyin yanayi. Shi kuma sauyin yanayi yana da abubuwan da yake haifarwa. Wasunsu za su iya zuwa su haifar da fa'ida mai kyau, wasu kuma wanda su ne galibi cutarwa suke janyowa. Misali, sauyin yanayi zai iya kawo cututtuka da da ba a san su ba, ko cututtukan da ba a san su a wani wuri ba sai ya zama ne yanzu ana ganin su a irin waɗannan wuraren. Saboda zafi ya ƙaru, san karuwar zafi yana nufin karuwar halittu wanda suke da rai, waɗanda waɗansu halittun kuma su suke janyo irin waɗannan cututtukan.
To a nashi ɓangaren kuma, Farfesa Adamu Idris Danko ya yi bayani ne a game da yadda za a iya amfani da iskar methane wajen samar da makamashi mai tsafta.
Yarkar methane gangai da aka duba irin dabalin da muke da shi ko cikin banɗaki ko shara da muke na unguwanni a nan, a yanayin ya nuna cewa muna zubar da shara a waɗannan akan sami ita wannan iska ta methane tana taruwa. Yawancin jama'u na sauran kasashen duniya har da mu nan Najeriya, idan ka duba kaman yanayin mutanen Lagos suna sa bututu a inda suka sami abin da suke kira landfill, duk inda aka zuba shara suka rufe ta. To daga wannan gurin akan sami bututu da suke zuki methane sai su tara shi a kamar irin waɗannan container na gas wanda shi suke ake amfani da shi. Gas ne da zaka ga an samar da shi kamar yadda ake samar da gas da yake tahowa daga ko'ina. Kuma wannan shi gas din idan kai amfani da shi baya cutar da muhalli kamar yadda sauran gas na petrol yake cutar da muhalli. Wannan abu ne da zai kamata a ce shi ma an yi nuni da shi kamar manyan birane da suke tara shara ya zauna cewa mun samar da waɗannan kamar landfills wanda shi za a iya sa bututu kamar yadda sauran gurare suke shi ma a zuke shi ya zauna cewa an samar da ko da ma'aikatu ne. Yanzu yadda samari suka yi yawa a gari babu aiki, abu ne da ya kamata a ce an samar da aiki ko ta wannan. Yanzu ka dauka cewa a Kano wannan kadai zai iya samar da aiki ga fiye da matasa 50,000. To wani abu ne da zamu iya amfani da shi in Allah ya yarda, amma sai har su hukumomi sun yarda da wannan, kuma sun ga cewa za su sa wani jari wanda za a gudanar da wannan din kafin daga baya, ko da za su cire hannu a hukumomi da zauna cewa sun cire hukumomi. Kullum mu a nan kasashenmu na Afirka ya kamata hukumomi su ga cewa su suke nuni ta hukuma, su saka wani jari su shiga cikinsa.
Sauraro duka-duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla, to kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. To yanzu kuma za mu koma kan wani gutsirin wannan hirar da muka kawo muku da farko na tsakanin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da shugaban jam'iyyar APC Adamu Abdullahi.
A bisa wannan bayani da kai, kana nufin cewa majalisa bayan an zaɓi shugabannin majalisun biyu kamar yadda ka faɗi, ba su da 'yancin su zaɓi waɗanda suke so su yi aiki da su sai sun tuntuɓi uwar jam'iyya?
Wannan shi ne abin da aka ba wai doka ne a rubuce ba, amma abin da jam'iyya take so ne wannan yana rubuce, yau zuwa ke so yana rubuce cewa in an gama domin abin da ya kira shi leader, shugaban majalisar da ce jai, inda muke majority shugaban ɗan jam'iyyarmu ne, mu za mu ce wani ne, amma za mu faɗi suka fi ba su ake mu yi abin da lallai su majalisa ba zai rasu hukumu za su yi aiki da wannan ba. Saboda haka abin da iyaka wa iyaka a baiwa kowa hakkinsa, iyaka kenan a baiwa kowa hakkinsa. To abin da aka yi nan bai tafi mana da muke so ba, to kuma ba mu ni ban boye ba, amma kuma Allah ya kike shi mun magance abin yanzu, tarihi ne kuma.
Kun amince da haka yanzu don shugaban gwamnonin jam'iyyar APC gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma ya fito ya ce su a matsayinsu na gwamnonin jam'iyyar APC suna goyon bayan abin da majalisa ta yi.
Wannan duk magana ya wuce, sai kuka bar shi da rufe.
A rufe?
A rufe, mun gama ci.
To sai kuma gashi ya zama misali kamar takaddama ce yanzu a cikin jam'iyyar APC din, ana ta cece ku ce cewa na batun shugabanci, ana ta cece ku ce cewa kai din nan cewa ka mai da jam'iyya kamar bangaren gidanka.
Wane ne bangaren gida? Wane ba gidana ba? Wani ba gidana ba, gidan da aka fi ni a ciki yana cikin bangaren inda Allah ba ni mulkin shi yanzu a jam'iyyar APC. Saboda haka batun Abdullahi Adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu. Yanzu an yi abin za a yi, an yi noma, an yi girbi, an kai lokacin ci. Kowa gwani ne yanzu, kowa mai iya ganin laifi ne yanzu, Abla da shi ne mai laifi, duk abin da ya same ni na amince, kuma za a yi rigima da ni a cikin shugabancin BBC ba in Allah so ya yarda. Ina mun da fara PDP a yi a ja nan a ja can za a ji za a ji, ba za a da bulatan mu ba. Allah ya bani wannan matsayi, Allah shi ya san wakafin fitana, shi ne wakafin shiga na fitana, ba wani mahaluki da ce zama nan. Kuma menene shi kawai na yi ku ba abin da tsaye na faɗa kan shi, a'a kana ne kana so ne tafiya, a mai so ne tafiya ya fito ga duniya ya so ta menene, wani ma ya so ne zuwa na zo, wani so ne zuwa ba na zo, yanzu ba kuma so tafi lokacin tafiya da zan tafi, kuma wallahi ba wasa ba. Ba za a ji ni Abdullahi na waye gari ina neman kame kamin dan karin tafi, me ne rige, me ya rige
mun san ce baka ji dadi ba
dadin ne
saboda haka zaka koma PDP.
A'udhu billahi da Allah ke istighfari, don Allah ke istighfari, don Allah ke istighfari, don Allah ke istighfari, ina so da ke istighfari kuma
to 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 in yi istighfari,
yi istighfari abin ka fadin nan ba da ne ba,
ba da ne ba, ai nayi
ba da ne ba, ba da ne ba, ki istighfari
to nayi istighfari
kuma magana kare
magana kike nan ba za a sake wani abu ba,
ba da ya kuma
to ai hira ba ta kare ba yalla
ta kare a ka ta kare batun
ne yalla bai hira su ya sace
ba, iyaka ke da ni ba, ni ba a irin wannan da ni sam 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 ba wannan da ni.
To me ka ranka ya baci?
A wannan kalamin yake cewa an ce ni Abdullahi Adamu, kai wallahi san ce ma Allah ya isa, dole da faɗa wannan magana ga ga ya miki ko ya faɗa wannan kike ji Allah ya isa sharri bai fice wannan, kuma dama kin faɗa kage to kuri ya ƙaryan ku,
mu muka yi kagen
ƙaryan ku a bakin yake kaje
yanzu jam'iyyar APC a haɗe take,
a bakin yana ji
a jam'iyyar APC a haɗe take yanzu
insha Allah, insha Allah, insha Allah. Kuna nan ku kawo rigima ne ku shuka rigima, an yi zabe munci Allah ya ba mu ban ruwa kuma da cin zaben nan, sana suna bakin ciki sana bakin cikin su hanyar daukar mutake iri iri da su ba tafiyar mu, Allah ba zai bar ku ba.
To a yana aka kwana to yanzu
eh da kuna sabuwar gwamnati a hannun mu APC ke kai gwamnati Bola Ahmed Tinubu shine shugaban Najeriya, kuma aka ke kuma aka za a zauna insha Allah.
To ƙarshen tattaunawar hira tsakanin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da Sanata Abdullahi Adamu kenan shugaban jam'iyyar APC. Yanzu kuma kafin mu karkare shirin, ga Maryam ta sake dawowa da labarai a takaice. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai yaya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Rasha, a cewar jami'an Amurka. Wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai da bindigogin artillery ake harba makaman da ake cece ku ce a kansu, waɗanda idan suka fashe suna watsa ƙananan bama-bamai a wuri mai faɗi, sannan kuma za su iya janyo illa lokaci mai tsawo bayan ma an kawo ƙarshen faɗan. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus, ya koma Rasha. Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani ɓangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata don kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron ƙasar na wani ɗan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. Ƙasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani ƙuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a game da batun turawa Moscow jiragen sama marasa matuƙi na yaƙi da Tehran ta yi, wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan ƙasashen guda uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa, kuma ta hanyar tura jiragen yakin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba, sun saba wa wannan ƙudurin. Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira Threads ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. A ranar Laraba ne dai aka kaddamar da shafin Thread a Amurka da wasu ƙasashe fiye da 100.
To masu sauraro, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a yau. Sai zuwa can anjima da Alhamis da Asar da izinin Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da producer Musulman Abu da ma injiniyanmu na yanzu Rob Boss, ni Aisha Mu'azu nake muku matan alheri. Ma'assalam.